أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، litinin kenan yau 13 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431, wannan rana ta yi daidai da 23 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu tashi wani sabon darasi namu na at-tafsir da muke a wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Allah ya kuma ba mu albarkacin Alkur'ani. Za mu fara da amsa tambayoyi. Wannan yace, da Allah, menene hukuncin wanda ana sallah sai ruwa ya sauko ya katse sallarsa ba tare da yayi sallama ba? Shin Allah zai kama shi da laifin katse sallar kuma sallarsa ta ɓaci kenan, ko kuma zai ci gaba da ita idan ya samu mafaka? Wanda ya yanke sallah saboda ruwa ya sauko, ai, wannan halin larura ne. Sai dai yanda ya yanke sallar, da ya ce ya yanke sallar ba tare da ya yi sallama ba kawai ya fita, to ya ɓata sallarsa, domin wannan aikin da ya yi ɓata sallah ne. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna fi salati la shughla, a cikin sallah akwai abin da yake shagaltar da mutum gabarin komai in ba sallar ba. Saboda haka, in ya shagaltu da wani aiki wanda yake ba na jinsin sallah ba, ko bai yi sallama ba, sallarsa ta riga ta ɓaci. Saboda haka, sai ya sake wata sabuwar sallah. Amma dan game da laifi, ba shi da laifi, tunda wannan abu ne wanda yake aka tilasta shi saboda larurar ruwan sama. Tunda ruwan sama din zai iya cutarsa, kuma zai iya sanya masa rashin lafiya, kuma zai sanya shi ya sallah ba tare da sakina ba, ba tare da nutsuwa ba. Don haka ne ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka yi ruwa, idan masu kiran sallah sun yi kiran sallah, akan umarce su da idan sun yi kiran sallar, sun ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai su ce sallu fi rihalikum, kowa ya yi sallah a gida. Haka aka kasance ana umartar su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna kan cewa shi yin ruwa wato uzuri ne da yake hana a zo yin sallah. Saboda haka, min babi aula, idan ya zamanto ana yin ruwan, ya zamanto ba za ka iya jurewa ba, ko kuma yana da yawan da zai hana maka wato nutsuwa a cikin sallah da fuskantar sallar da kake yi, ka yanke sallar ka je ka samu mafaka. Idan ka samu mafaka din, ba wai za ka yi ɗauri ne a kai ba, tunda wannan aiki ne mai yawa. Ka fita da ka kauce ma ƙibla, sannan wataƙila wajen ma mai nisa ne, don aka ce ka sake sallarka. Amma idan ba waje ne wanda yake mai nisa ba, wanda yake za ka yi ba za ka yi aiki mai yawa ba domin ka kai gare shi, kamar yadda akan yi na mutum ya yi taki uku, biyu uku domin ya cike sahu, kai yan tattaki kaɗan ka je ka samu mafaka, to wannan sai kai bina'i akan sallar taka, ba sai ka sake wata sabuwar sallah ba. Kiyasan akan wanda ya yi taki biyu uku ya shiga cikin sahu. Na'am. A matsayin hayya ala sala, ba za a ce hayya ala sala hayya ala sala ba, sai a ce sallu fi rihalikum, ku yi sallah a gida. To amma kamar yadda aka ce ana umartar al-mu'adhdhinun, saboda haka sai idan umarnin ne ya zo daga shugaba ko daga limamin, na wannan yake maimakon ladan za ka yi kiran sallah, maimakon a kira mutane kawai ka ce wa mutane sallu fi rihalikum, mu kuma wanda suke cikin masallaci sai a yi sallah da su, wanda ku suke gida ba za su iya fitowa ba, an riga an ce musu sallu fi rihalikum, sai su yi sallarsu a gida. Tambaya ta biyu, wannan yace shi matashi ne ɗan shekara 21, ya kasance yana da matukar sha'awar ya mace, domin ko da magana yake yi ko waya da wacce ba muharramarsa ba, sai maziyi ya fito masa. Yace yana son a bashi shawara akan yadda zai yi, tun daga shi kuma ba shi da halin yin aure. A wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara akan wannan, yace ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Ya ku taron samari, duk wanda yake da ikon yin aure daga cikinku yake da ikon riƙe mace, yake da ikon kula da ita, yake da ikon ciyar da ita da daukan nauyin aure falyatazawwaje aure domin shi aure aghaddu lilbasar shine yafi sanyawa a rinke gani kuma wa ahsanu lilfar shine yafi sanya a tsare farji daga aikata alfasha faman lam yastati a faman lam yajid wanda ku bai samu alba'a din ba ikon kula da mace ikon daukan wato dawainiyar aure fa alaihi bisaw to yalizin shi azumi shi azumi zai zama to mata garkuwa saboda haka wani yace wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake cikin irin wannan hali kalizin shi azumi kalizin shi azumi har Allah madaukakin sarki ya baka iko kuma bayan kalizin shi azumi ka nisanci abin da yake motsa sha'awa ina kai ina magana da mace ta waya wadda ba muharramar ka ba saboda haka kai kake janyo ma kanka irin wannan maganar da kake zuwa kana yin hira yana daga cikin kusantar zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta dan adam ya rubuta ma dan adam rabansa na zina zai same shi la mahala yace idanu suna zina sune shine kallo kunne yana zina shine sauraro baki yana magana baki yana zina shine sumba sannan hannu yana zina shine shine tabawa kafa tana zina shine tafiya dukkanin wannan alfarji farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata wato waɗannan muqaddimat din an hana tunda Allah ta'ala cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina bai ce ba cewa kada ku yi zina ba kusantar zina shine mubasharan asbabin da za su kai zuwa gare shi saboda haka irin wannan hirar tana daga cikin kusantar zina tunda ga shi kansa musamman wanda ya san yana da irin wannan zai zama to kan cewa yana da shahawa mufrita wanda yake ta wuce iyaka wanda har za ta kai masa irin wannan dan haka ya nisanci asbab din ya nisanci wannan saboda ita mummun inda Allah ya sifanta ta wasa'a sabila hanya ce mummuna da kada mutum ya kuskura ya zama to ya kusance ta saboda haka wanda ya musamman shi wannan bawan Allah da ya san irin wannan shine ya tsawai ya tsaya wato ya tsare kansa sannan yawaita addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani saurayi da yazo ya kawo kukan wato shi ma irin wannan sha'awa mufrita annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yace masa addu'a Allahumma tahhir qalbah wa Allahumma ghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah yace wato Allah ka gafar ka yafe masa zunubansa ka tsarkake zuciyarsa ka kuma ka tangange ka tsare wato farjinsa ka tsare shi wato daga fadawa alfasha to shi ma ya rinka wannan addu'ar Allahumma ghfir dhanbi wa tahhir qalbi wa ahsin farji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin hali irin wannan sannan wannan yace yana neman taimakon addu'a da Allah ya maida shi gidan Allah ya maida wato yar uwa ce Allah ya maida ita gidan mijinta uban ƴaƴanta sun rabu yau kimanin shekara 17 amma ta kasa yin wani auren tace na kasa yin wani auren in zauna kowa na aura sai in ji bana son shi saboda ina son wancan mijin nawa kuma shi ma yana son mu koma to amma abin ya ke yiwuwa ni kuma ina son in koma dan ina son shi fiye da kowane ɗa namiji a rayuwata kuma gashi ina da ƴaƴa da shi dan Allah don san da kake ma Allah ku taimaka min da yawan yi min addu'a a guraren karatu da masallatai akan Allah ya daidaita mu kuma Allah ya sa hakan ya zama mafi alkhairi a gare mu ni da shi da kuma sauran ahalin gidan dan Allah a taimaka min ina cikin matsananciyar damuwa to Allah madaukakin sarki ya yaye miki wannan damuwa taki kuma Allah ya daidaita tsakaninku Allah ya hada zukatanku Allah ya hada ku ya dawo da ku a cikin rayuwar aure da daidaita tsakaninku sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad sai kuma wannan da yake cewa yaya ake istibra'i al-istibra shine kubuta daga wato najasa abinda ake nufi da kubuta daga najasa shine wato kada mai zaman to kan cewar ka baka tsarkake kanka daga bawali ba ma'ana baka gama yin bawali ba kai gaggawa ka tashi asalin wannan shine hadithin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wadansu kaburbura guda biyu sai ya ce innahuma la yu'azzaban ane musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir ba ane musu azaba ne akan wani abu babba ba wanda rashin yin wanda yin sa yake da wahala amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl a wata riwayar la yastanzihu min al-bawl a wata riwayar la yastabri'u min al-bawl duk ma'ana shi ne istibra'i din ɗayansu baya tsarkake kansa daga bawali baya fitirce kansa daga bawali baya kubutar da kansa daga bawali to yin wannan shi ne mutum ya zamanto kan cewar yayin da ya bawali kada ya saurin tashi har sai ya tabbatar ya gama diga amma abinda waɗansu malaman fiqh suke faɗa na cewa mutum ya rinka tatse ga namiji kenan wato ya rinka tatse farjinsa kamar yadda ake tatsan nono ya fara tun daga asalin har da sifar yadda zai yi ya kama shi da wannan da dan yatsa as-sababa da al-ibham yana tatse shi wannan malamai sai wannan waɗansu malamai sun yi inkarin su cewa na farko dai ba shi da asali a cikin shari'a kuma wannan yana cutar mutum yana sanya shi ne yakan sawo mutum yakan sa mutum ya samu sanatul bawl domin yana raunana ita wato tsokan naman da ke jikin wannan gabar ya zamanto ba za a hankali in mutum ya saba yi yana yawan yi sai ya zamanto ba shi da ikon rike bawalin nasa babu dalili akan yin wannan istibra'i din ba a ambace shi a cikin sifar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsarki ba bayan kuma sahabbai hatta yahudawa suna sun kasance suna gaya musu allamakum nabiyukum kullu shay'in hatta al-khira'a annabinku ya koya muku komai har da yanda za ku tsuguna ku yi bawali ko bayan gida to kuma ba a ce ya koya yadda ake istibra'i ba kaga wannan shaida ne akan cewa ba shi da asali a cikin addini shi yasa malamai suka yi inkarin waɗanda suke cewa sai an yi wannan istibra'i da kada ka tayar da hankalinka akan yin wannan abinda ake nufi na istibra'i ka tabbatar ka kubuce daga bawali idan ka tsuguna sai ka gama gabaki daya sannan kai tsarki idan kuma ma har shakka za ta zo maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wanda shakka take zuwa masa cewa idan yayi bawali yayyafa ruwa a cikin kanfansa wato a cikin tufafinsa da suke kusantar farjinsa domin idan ya ji wani danshi kada ya wasuwasi ya ce a wata kila danshin bawali ne sai ce a danshin ruwan da na sa ne kaga dan me dan ka yanke ma shaydan kofar da zai zo ya sanya maka wasuwasi saboda shi wasuwasi ba a san ka bude maka kanka kofar yinsa cutar zuci ne rashin lafiyar zuciya ne saboda haka abinda ake nufi na istibra'i kenan idan mace tana aha ahsan barakallahu fi wata kine ce ma yake nufi ko ta yi istibra'in biyu ne akwai istibra'in tsarki akwai istibra'in aure ko ba ku san akwai istibra'in na tsarki ba duk da karanta fiqhu ya san akwai wannan ya san akwai istibra'in tsarki shine wannan wanda na ambata to ɗaya istibra'i shine istibra'in aure barakallahu fi a cikin babin aure akwai istibra'i na aure amin istidraki na karbi istidrakin wannan istidraki akan istibra'i istibra'i na aure shine neman kubutar mahaifa hukuncinsa shine wato duk asalin istibra'i ya zo ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mata kuyangu da ake kama su wajen yaƙi kuma suna da aure mace idan aka kama ta wajen yaƙi an kasance an mai da su bayi ana raba ma mayaƙa kowa ya ɗauki kuyanga to sun kasance sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana umartar su da kada su tara da waɗannan bayi nasu da suka zamanto sun mallake su da ƙarfi da mallakar da Allah ya ba su ma malakat aymanuhum ne hannunsu sun mallake su aka ce to kada su sadu da su har sai sun sanya su sai sun in dai suna da aure sai sun yi musu istibra'i da jinin haila guda daya wato kada su sadu da su har sai sun tabbatar cewa sun yi tsarki ai sun yi haila sun yi tsarki ya zamanto wannan dalili ne akan cewa mahaifarsu kubutar taki ba su da ciki shi ma'anar istibra'i ai talabul bara'a al-istif'al dukkan al-istibra shine talabul bara'a ai talabu bara'atir rahim neman tsarkin mahaifa daga kasancewar akwai ciki wanda ba na mai cikin ba ya zamanto ya sadu da matar to akan haka duk wanda ake ganin kan cewar akwai wannan alamar tambayar dangane da ita to sai a ce ke istibra'i idda ita ce wanda take aurenta ya mutu ita sai aka sa mata sai ta yi haila uku sai ta yi jini uku saboda banda haƙƙin za a iya tabbatar da kubutar mahaifa da jini ɗaya amma saboda haƙƙin miji don a ba shi damar kan cewa ko zai yi kome ya yi kome da kuma ma in ma ba ma ba zai yi kome ba saki ne wanda yake an riga an rabu saboda a kiyaye wannan haƙƙin naka aka ce ta zauna har ta yi jini uku ba kawai daga ta yi jini ɗaya shikenan ta je ta sake wani auren ba saboda kula da kan cewa ta fito daga cikin ismar wani ne wanda ya kula da ita ya rike ta a zaman aure na halal na sunna sunnar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce jini uku amma wanda take ba a aure ba tabbatar da kubutar mahaifarta da jini ɗaya ne saboda haka akan wannan wanda take sananna wajen fasikanci sanannan mace wajen fasikanci kilaki ba za ta aure ba sai ta yi istibra'i da jini ɗaya haka zalika al-mawtu'atu bi shubha wanda aka sadu da ita bisa shubha saduwa bisa shubha shine mutum ne yazo ya dauki wata mace matarsa ce alhali ba matarsa bace yazo ya sadu da ita sai ya bayyana kan cewa ashe ba matarsa bace to sai ta yi istibra'i ko wanda aka kama ta aka yi mata fyaɗe wal iyazu billah ita ma sai a yi mata istibra'i haka zalika a wannan kuma na asalin shine na wanda take ya zamanto cewar wato an kama a kuyanga idan mutum ya sai kuyanga ko ya mallaki kuyanga alhali kuma da tana da miji to ita ma wannan sai an masa istibra'i da jini daya wannan shine ma'anar istibra'i shi kenan abin da yake mai wato jazakallahu khairan wa lakum sayyid
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
الله تعالى يتي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق للي مو حقيقة من سوك للتاتي يزوها غريك يا رسول الله بالحق إذا قتيا واتو an tsare shi daga cewa shaytanu ne za su saukar da shi saukar da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya yake daga wajen Allah yake ba yadda shaytan zai zo ya kutsa wata kalma a ciki ko kuma yayi kama ya rikita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah wani shaytanin ya zo ya dauki kamar jibrilu ya zo ya ce shi zai gaya masa a ce kuma qur'anin ne wani ya zo yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ba qur'anin bane wannan ba zai yi ba Allah da gaskiya saukar da alkur'ani tsararre da gaskiya daga Allah san kuma ya kunshi gaskiya abinda ke cikin sa gaskiya ne ba wani babu wata ƙarya a cikin sa saboda haka bil haqqi dinnan wannan muta'alliqin ya bada fa'idar abu guda biyu cewa saukar taka bil haqq sannan kuma abinda ke cikin sa al haqq kamar yadda Allah ta'ala yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka kalmomin ubangijinka sun cika a gaskiya da adalci sun cika wajen gaskiya babu ƙarya a cikin su sun cika wajen adalci babu zalunci a cikin hukunce-hukuncen labarin da ke cikin alkur'ani gaskiya ne 100% hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani adalci ne tsagwaranta da babu koda kowane ko babu zalunci komai kankantarsa koda kwayar zarra sannan Allah ta'ala yake litahkuma bainan nasi bima araka Allah domin kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka da abin da Allah ya sanar da kai wato kai hukunci da alkur'ani da abin da ya nuna maka da yake saukan maka a cikin alkur'ani wato nassin da ke cikin alkur'ani wanda ya nuna maka na wannan gaskiyar da adalcin da shi zaka hukunci tsakanin mutane wala takun lil kha'inina khasima kuma kada ka kasance mai yin jayayya ta bayar da kariya ga masu ha'intar kawukansu ga maha'inta ai duk wanda ya zamanto kan cewar yana da'awar abinda ba nasa ba ko yana inkarin haƙƙin da ya tabbata a kansa yana inkari cewa wannan haƙƙin bai tabbata a kansa ba to kai kada ka zamanto mai bada kariya a gare shi har ya zamanto kana yi masa ka zamanto mai yin jayayya a kansa al-khasim ay al-mukhasim mai yin husuma da hujjatayya wajen bayar da kariya wannan ayar ta nuna kan cewar bai halatta mutum ka tashi kace zaka bada kariya kai jayayya ga wani ba in ba ka tabbatar da gaskiyarsa ba in ba ka tabbatar da gaskiyarsa ba sai ka tabbatar da gaskiyarsa tukuna akwai bambanci kan kada kai jayayya ga wanda yake mai ha'intar kansa da kuma kada kai jayayya sai ga wanda ka tabbatar da gaskiyarsa domin idan kana shakka akan gaskiyarsa za ka yi jayayya kariya a kansa ba za ka yi ba sai ka tabbatar da gaskiyarsa tukuna ma'ana domin mutane uku ne wanda ka tabbatar da cewa shi azzalimi ne maha'inci ne wanda kake shakka da wanda ka tabbatar cewa mai gaskiya ne to a cikin waɗannan na biyun farko ba za ka yi musu mukhasama ba kada ka bada kariya a gare su sai wanda ka tabbatar da gaskiyarsa shine kadai za ka yi mukhasama a kansa don wancan wanda yake azzalimi al'amarinsa a bayyane yake in kai haka kana taimaka ma laifi ne wanda ko kake shakka a kansa idan wanda kake shakka a kansa Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm abinda baka da ilimi kada ka tsaya a kansa domin sai yuyu ya zamanto kan cewa shi makaryaci ne ya zamanto ka zo kana bada kariya ga karya ko kuma shi mai gaskiya ne to in kana bada gaskiya in ba kana bada kariya ga gaskiya wannan babu iskali dama wannan ayar alhaƙata da abin da ya gabata shine Allah ta'ala ya ce wa khudhu hidrakum ko kuka wato ku zamanto cikin shiri wannan kasancewa ku cikin shiri wato ku zamanto cikin shiri kada makiyan gaskiya ta waje su zo su rusa gaskiya ta hanyar rauninku da rashin shirinku da damararku a zo a rusa gaskiya ta waje to nan kuma sai ya umarnin yadda kada ku ba da dama a rusa gaskiya ta cikin gida ta ya za a rusa gaskiya ta cikin gida idan ya zamanto kan cewa wanda aka dora ma nauyin hukunci bai yi hukunci da gaskiya ba ko kuma ya zamanto ya zo yana an yi amfani da shi wajen ya ba da kariya ga waɗanda suke maɓarnata masu ha'intar kansu nan fitabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kuma yake hukunci yake wannan matsayi na hukuncin shi ake nufi da kan cewa lallai ya tsaya akan hukunci da abin da ke cikin littafin Allah kuma kada ya zamanto mai ba da kariya ga waɗanda suke masu wato ha'intar kawo kansu sannan Allah ta'ala ya ce wastaghfirillah ka nemi gafara Allah ya rasulullah inna allaha kana ghafuran rahima lallai Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne ga bayinka an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari waɗansu malamai suka ce a wannan istighfarin da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na waɗanda yayi ma waɗanda suke zuwa suna neman su bada su yi jayayyar su yi hujjatayyar kariya ga masu cutar kawukansu ga azzalumai maha'inta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya nema musu gafara Allah saboda bayani da zai zo a cikin na wannan na sababin nuzul na waɗannan ayoyi akan ayar da za ta zo za mu yi bayanin kissar da take da alaƙa da wannan kamar yadda malaman tafsiri suka ruwaito don mu gane ainihin wato a yanda ayoyin don mu samu cikakkiyar fahimta na ma'anar ayoyi na'am
لَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون
Allah yake wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum, kada kai jayayya domin ba da kariya ga waɗanda suke ha'intar kawo kansu. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima, lalle Allah baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci sannan kuma mai yawan laifi. Yastahuna minan nas, suna kuya daga mutane. Yayi wala yastahuna min Allah, amma ba sa kuya ga Allah. Wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawl, kuma Allah yana tare da su yayin da suke bin dare suke kulla abinda ba abin yarda bane a wajen Allah na daga zance. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, kuma Allah makewayi ne ga abinda suke aikatawa. Ha antum ha'ula'i, ga kuku ku ne waɗannan. Jadaltum anhum fil hayatid dunya, kun yi jayayyar bayar da kariya a gare su a rayuwar duniya. Faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyama, wane ne zai zo yayi jayayya domin ba da kariya a gare su a wajen Allah ranar alkiyama. Amman yakunu alaihim wakila, wane ne zai zamanto wakili a gare su. Allah ta'ala ya an saukar da waɗannan ayoyi domin wata kitta da ta faru a Madina. Malaman tafsiri sun ruwaito ta ta fuskoki daban-daban. Gundarin kissar shine kan cewar waɗansu sun yi laifi, sun gano sun yi laifin, an gano su ne suka yi laifin saboda su musulmi ne, sai suka jefa laifin ga wani daban, kuma suka samu suka kulle-kulle kan a wato liƙa wannan laifin ga wanda yake bari'i ba shine ya wannan laifin ba, kuma aje a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a dora shi akan wannan. To shi yasa sai Allah ya soma budewa ga batun sha'anin hukunci. Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da abinda Allah ya nuna masa. Sannan a nan wajen ya ce kada kai jayayya ga waɗanda suke ha'intar kawo kansu. Waɗansu wani gida ne ana ce musu Banu Ubayriq, kamar yadda kitta ta zo a cikin sunan Tirmidhi. Banu Ubayriq mutane ne su uku, sunansu kusan ɗaya ne, da Bishir da Bushair da Mubashir. Bishir da Bushair tasgirin Bashir da Mubashir. Bushair ɗin mawaki ne amma munafiki ne, ya kasance yana waƙoƙin zagi da habaici ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, amma ba zai yi su ba. Sai ya ce kun ji abinda wani ma ya faɗa, sai ya liƙa waƙar ga wani daban, bayan shi ne ya yi. Saboda tunda ya bayyana musulunci, in an shi ne ya yi kaga kenan wannan ya bayyana kafircinsa. To sai ya nuna kan cewa kamar ba shi ne yake yi ba, waɗansu ne suke yi. To akwai Qatadah bin Nu'man, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin al-Ansar. Qatadah shine wanda a yakin Uhud aka sare shi da takobi, idan sa ya zazzago ya kwaranye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa hannunsa ya mayar da idan, ya shafa idan nasa ya dawo inda yake, har yana cewa shi baya bambancewa wanne ne idan nasa lafiyayye, wanne ne mara lafiya, saboda ya dawo yanda yake har ma ya fi wancan kyau. Yana daga cikin mu'jizozin da suka bayyana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud akan wannan sahabi Al-Qatadah ibn Nu'man. To babbansa Rifa'ah bin Zaid ya kasance Allah ya bashi wadata, idan fatake suka zo daga kasar Sham sai ya sai wato niƙaƙƙen gari wanda aka kawo na tatacciyar alkama, wanda yake mafi yawan abincin mutane saboda talauci a Madina, da dino ne da irin wato abin nan alkama ta sha'ir, wadda take ita ce sha'ir nau'i ne na alkama, amma wanda yake koma bayan tatacciyar alkama mai kyau wadda ake kawowa daga Sham. Kuma ma wani irin wannan wanda yake in an nika ta ba a tankaɗe. To da haka idan aka yi gurasar kana ci tana sukan harshenka, ba lukui-lukui za ka ji ta ba. To in wannan garin mai lukui-lukui ya zo, mutane in suka zo in suka saya sai su koyi shi shi a Rifa'at bin Zaid da ya sai wannan akwai dakin sa a bele da yake da shi sai je ajiye wannan gari nasa tare da kayan tare da silken sa wanda yake silken yana zuwa tare da hular kwalkwali da takobi duk tare suke sai ta daya ne har guda biyu ya ajiye su anan da daddare da aka je aka huda dakin aka kwashe wannan garin aka kwashe kayan fada kayan yakin nasa aka yi bincike su waye suka sata su waye suke wannan satar sai aka ce ai mun ga an kunna wuta a gidan Banu Ubayrin ana girki to kuma an san talakawa ne saboda haka sai tuhuma ta fada akan su suna jin tuhuma ta fada akan su sai suka lika tuhumar ga wani daga cikin wanda yake cikin kabilar cikin gidan unguwar shi kuma sai zara takobin sai ce duk wanda ya masa wannan tuhumar wallahi sai ya fillo wuyansa sai suka ce a'a ba kai bane cewar ba kai bane kaga sai ya zama tuhuma ta liko a gare su da aka saboda sai aka ji aka kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin an kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka samu wani a daga wanda tijo daga cikin mutanen unguwar shi kuma ya iya makirci shi ma a sai je yace aje a tumci shi kata ta binin Nu'man cewa ya je ya kai karar mutanen kirki gida na musulmi masu salihai ya liƙa musu tuhumar sata bayan ba su ne suke satar ba da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwaɗe shi cewa ya zaka zo mutane wanda an san su da kirki zaka zo ka ce zaka zo ka liƙa musu sata hankalin sai ya tashi sai aka saukar da wannan aya ana saukar da wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya karanta masa ita kaga dai tabbata kan cewa waɗannan mutane da aka tuhumce su da har aka zo waɗansu daga aka samu waɗansu shi wannan dattijo ya zo yana mujadala domin ba da kariya a gare su kan cewa ba su ne suka yi bayan kuma su suka yi laifin ya zo yana yin jayayya domin ba da kariya ga wanda suka hainci kawukansu domin su suka yi laifin menene wajibin mutum in ka gane wanda ya zamanto alha'in ya yi laifi kai masa wa'azi ka ce masa ka ji tsoron Allah haƙƙin mutane ka je ka mayar amma sai ya zamanto ya ba da kariya a gare su to su ne aka saukar da wannan aya aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kada ya yi jayayya ga wanda suke hainkar kawukansu kitabun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma al-maqsud wanda suka yi wannan abu tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi jayayya domin ba da kariya ga waɗansu ba a wata kissar an ce su dai Banu Ubayriq to Umata bin Ubayriq shine aka yi masata da aka yi masa sata waɗanda suka yi satar sai suka da suka ga za a gane su sai suka ɗauki silken suka jefa gidan wani bayahudi ana ganin bayahudi silke a gidansa ana ganin kayan sata a gidansa dama bayahudi ga zaman da suke da musulmi zamani na rashin aminci da rashin yarda ai ka ganin da nan za a yi saurin zargi a gare shi bayahudi ya zo yake shi ba shine ba bai san labarin wannan silke ba aka samu mutane ƴan uwan su Umata bin Ubayriq suka rinka cewa ai shine yayi satar shi kuma wanda yayi satar yana ciki yana ji ana faɗa saboda kaga waɗannan saboda sun ga bayahude ne suka zo suka jefa laifi akan sa alqur'ani ya sako dan ya kare bayahude ka duba ka ga bayahude ne makiyin musulmi ga yanda aka tabawa da kissar su amma yayin da ya zamanto an tumce shi ba duka gaskiya ba Allah ya saukar da ayoyi domin a kare haƙƙinsa wannan shine muntaha na adalcin musulunci wanda hatta yake makiyi ga addinin musulunci idan dai gaskiya tana tare da shi to za a tsaya tare da shi ba kuma za a yarda a liƙa masa cuta a liƙa masa rashin adalci ba ana gani sannan kuma a ce ai dan kawai shi ba musulmi bane sai a yarda addinin musulunci addini ne na gaskiya shi yasa aka bude da inna anzalna ilayka alkitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukar da littafi gare ka dan kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsagwaran adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wannan adalci yana kan kowa Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا الله يتيافوا عندك إيماني وزمن توما سوء زابرة تأيوا da adalci masu tsayawa da adalci masu yin shaida ga Allah ko da ko wannan adalcin da za ku tsaya zai zamanto haƙƙin ya hau kanku ne ko kuma akan iyayenku ko akan danginku sawa'un shi fakiri ne ko mawadaci ku tsaya da adalci a kansa Allah shi ne ya fi cancantar ku duba haƙƙin Allah ya fi cancantar ku duba ba kasancewar wannan mawadaci ba ne don haka ku farkatar da gaskiya ya zuwa gare shi ko kuma talaka ne ku ce za ku karkatar da gaskiya ku kawar da haƙƙi a gare shi bayan haƙƙi nasa ne don shi ba shi da abin da zai yi na yin rashawa ko talaka ne ko mawadaci ne haƙƙin Allah ya fi bisa ku duba halin da wannan yake ciki wala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son ranku har ku kai zuwa ga rashin yin adalci to addinin musulunci addini ne na adalci mu duba yanda aka saukar da aya akan kare haƙƙin ba yahudi wanda ba musulmi ba yayin da aka cuce shi ba da haƙƙi ba kuma wanda suka yi cutar ba da haƙƙi ba suna da sunan musulmi ne suka yi wannan Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bada kariya ga maha'inta musulmi ne kuna musulunci idan kun tsaya akan kiyaye amana amma yayin da ya zamanto kan cewa kun zamanto maha'inta musuluncin ku ba zai sa a kare muku haƙƙin ku ba wannan darasi ne babba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da khitabun muwajjah aka fuskantar da khitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ba shine yayi ba domin ya zamanto kan cewa tamkar a ce shine yayi saboda al'ummarsa ta dauki abin da muhimmanci khitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma al-maqsud mu yan al'ummarsa kada mu zamanto wato masu bada kariya ga waɗanda suke ba masu ha'intar kansu Allah ta'ala ya ce yastahuna minan nas suna kuya ga mutane domin yayin da suke wannan wato kullakullan kan cewa me ya kamata mu yi wa ya kamata mu liƙa ma wannan ba yahuda ko kuma su kamar yanda su banu ubayri suka ce mu liƙa ma wani da kuma ya zamanto kan cewa da wannan mutumin ya zamanto kan cewa ya fi karfin a ce za a liƙa masa laifi suka zo suka ce ai mu je mu samu wani ya je shaida a gare mu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin a mayar da mu bura'a a mayar da mu kubutattu marasa laifi mu samu wanda zai tsaya ya mana shaida to kaga wanda zai musu shaida akan wannan kaga ya musu shaida akan ƙarya kiyar Allah ya ce yastahuna minan nas suna kuya daga mutane yayin da suke wannan mugun wannan kullakullan nasu wala yastahuna min Allah amma ba sa kuya daga Allah shi yasa sai Allah ya ƙara ƙarfafa wannan da cewa wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su idh yubayituna ma la yarda min alqawl yayin da suke bin dare suna kulla abin da yake ba abin yarda bane a wajen Allah na daga zance sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya koye magana da wanda ya bayyana ta da wanda yake buya a cikin dare yana kulla kulle da kuma wanda yake a bayyana da rana yake abin sa duk ɗaya ne wajen Allah ba bambanci wato in kana so ka san aya kawai guda ɗaya don game da ilimin Allah ka duba jemage kaga baya gani ko baha kana ganin baya gani amma haka zai tuho ya shiga cikin tsoro ba abin da yake tsare shi ka duba kare cikin dare ba abin da kake gani kare ku tuni ya ga bera sai zai kama shi kai ba ka ganin komai yanzu mai bincike ya nuna kan cewa akwai waɗansu abinda ake cewa infrared radiation abubuwan da ido ba zai gani ba amma idan kare zai iya ganin sa saboda haka akwai abinda yake yana nan ana iya ganin sa amma mu ganin mu ne iyakantacce ba za mu iya ganin sa ba shi yasa Allah ya ce la tudrikuhul absar gani ba zai riske Allah ba saboda ganin mu iyakantacce ne a cikin halittar Allah ya sanya mana aya kan wannan ganin mu abinda ake kira abinda malaman physics suke kira visible spectrum wanda kake gani da ja ya zuwa ga kore ma a aladin sa ja na can karshen sa kuma shine abin nan banafsaji violet iyakar sa wanda zaka iya gani kenan abinda yake tare violet wajen karfi ko abinda yake kasa da ja wajen rauni ba zaka iya ganin sa ba amma kuma yana nan gashi ilimin dan adadin ya tabbatar da cewa akwai shi abu za ka gani ba to ballanta kuma ganin Allah wanda shi ya halicci gabaki daya radiation na duniya baki daya shi ya halicce su saboda haka duk daya ne a wajen Allah abinda mutum ya koye ne je da abinda ya bayyana sannan yace wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah ta'ala me ke waiwa ne ga abinda suke aikatawa domin duk abinda zaka yi a cikin duniyar nan zaka yi to duniyar gabaki daya a cikin al'arshin Allah take al'arshin Allah gabaki daya Allah madaukakin sarki yana saman ta saboda haka babu abinda yake ba Allah yake ba Allah madaukakin sarki ya kewaye shi ba da sanin sa da daukakar sa to sannan kuma ma'iyar Allah da Allah ta'ala yace wa huwa ma'ahum ai ma'ahum bi ilmihi ba wai Allah yana zuwa bane ya kasance tare da su da zatin sa domin zatin Allah ya fi karfin wani abu a cikin halittar sa ya dauke shi zatin Allah ya fi girman wani abu a cikin halittar Allah ya zamanto ya dauke shi amma Allah ilmin sa yana tare da su baya rabuwa tare da su shine ma'anar ma'iyar Allah ta'ala tare da su sannan Allah ta'ala yayi zargi a gare su ce ha antum haula ku ne waɗannan da kuke yin jayayya a gare su a rayuwar duniya kuke jayayya kariya a gare su a nan rayuwar duniya wanda ka san kan cewa makaryaci ne ka zo ka kare shi a duniya to ranar alkiyama waye zai zo ya kare shi a wajen Allah wannan ayar tana yin gargaɗi mai tsanani ga masu aikin lauya lauya musulmi bai kamata ya ce zai zo ya kare mai laifi ba wannan ayar ta hau kansa duk lauyan da zai kare mai laifi wannan ayar ta hau kansa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawm alqiyama Allah yana gaya maka za a sake wannan shari'a a gaban sa ka zo shari'a a nan duniya ka sanya wig ɗinka ka je gaban alƙali ka kara barawo ka kara makaryaci ka kara nisa ta ƙuri'a ka je ka kare shi wajen alƙali an yi hukunci a kansa ka faɗi technicalities ka faɗi wannan don ka sanya alƙali ya shiga daɗi ya kasa gane abu saboda ka iya magana ka lankwasa ƙarya ka maida ta a sifar gaskiya ka san mutumin kuma mai laifi ne don dama sai sun zo sun zauna sun ce ka yi laifin ko ba kai ba na yi da shi yawa abin da nake so kenan in da ba ba zan yi maka aiki ba wato sai ma ya yi shaida kan cewa ya yi laifin to yayin da yawan nan laifin ai a lokacin nan in kana da imani in kai musulmi ne sai ka ce to ki kai ma wani ni Allah ya ce wala tujadil alladhina yakhsanuna anfusahum kada kai ba da kariya ga wanda suke ha'intar kawo kansu to shari'a za a sake ta a gaban Allah ka je ka yaudari alƙali wanda yake shi ma mutum ne kamar ka wanda ilimin sa ragagge ne to yaya zaka yi in ka zo ka tsaya a gaban Allah zaka je ka ce zaka yi jayayya ne ka ba da kariya a gare su a gaban Allah an man yakunu alaihim wakila ko kuwa zai zamanto wakili alwakil wato wanda zai zamanto mai ba su kariya mai ba su mai cewa ni na lamunce musu ni ne na tsaya musu waye zai ce zai je ya tsaya gaban Allah an ce za a kawo mutum a jefa cikin jahannama kace kai ne wakil dinka waye zai iya wannan a wannan mawkin wannan ayar ta isa wa'azi ta isa ba kusa zuci ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawm alqiyama amman yakunu alaihim wakila na'am
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة عندهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
الله تعالى يأتي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وانده أيكت وان ليفي وانده ديجي أيكت ليفي أو يظلم نفسه هو يتوش كنسا ثم يستغفر الله ثم يني مغافرة الله يجد الله غفورا رحيما زي سامو الله mai yawan gafara mai tsananin jin kai. Duk da wannan abin da suka yi da narkon da aka yi musu da tsananin da aka yi musu, Allah ta'ala bai rufe musu kofar tuba ba. Duk wanda ya aikata mummuna kamar yanda suka yi wannan, kuma wani irin aiki ne na mummuna, kowane laifi ne, sawa'un saghiratan aw kabira, ko karama ko karamin laifi ko babba, aw yadhlim nafsahu ko kuma ya cuci kansa, wannan yana daga cikin afkul ami alal khas. Domin cutar kai ita ma ta hada asu, ta hada karamin zunubi da babban zunubi da shirka ma baki daya. Ko mutum ya cuci kansa da saban Allah madaukakin sarki, wato da gangan ka san laifi din ne ka je kai bisa ganganci ba bisa kuskure ba, kuma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah, yajidillah ghafurur rahim, zai samu Allah mai yawan gafara mai jin kai, wato ba abin da zai hana shi Allah ya karbi tubansa. Wani daga cikin malaman tafsiri yace menene hikimar sifanta wannan da al-wujdan. Al-wujdan shine abinda kake dandanawa, abinda kake jin sa a jikinka. Ta yaya zaka ji a jikinka cewa Allah mai yawan gafara ne mai jin kai? Tunda abinda Allah yake zaka ji kenan. Zaka ji shi a jikinka. Domin wajada yana zuwa da ma'anar al-wujdan. Yana zuwa da ma'ana ya'lam, zuwa da ma'anar alima, domin shi yasa nema yake yin nasba ga maf'ulain. Zaka ce alimtullaha ghafuran rahima, wajadtullaha ghafuran rahima. Allah shine al-maf'ulu al-awwal, ghafuran al-maf'ulu al-thani. Alimtu Allah maf'ulu al-awwal, ghafuran maf'ulu al-thani. Saboda haka babin su daya, wadansu suka ce ma'anar su daya, ay yajidillaha ghafurur rahima, ay ya'lamillaha ghafurur rahim, zai san sani ne yaqini cewa Allah ghafurur rahim ne. To wannan sani ne yaqini din ayi ta'biri da shi da al-wujdan, zai ji a jikinsa, wato jin da zai bashi ilimi wanda ba zai iya inkarin sa ba. Ta yaya zai samu wannan ilimi? Shi wadansu malamai suka bayyana wannan da cewa yayin da mutum ya zamanto ya nemi gafara Allah, yayi tuba sadiki ya zuwa ga Allah, shi kansa a jin jikin kansa zai ji kan cewa hakika Allah ya yafe masa, don saboda zai ga ya nisanci wannan aikin, kuma Allah madaukakin sarki ya lulluɓe shi da rahamarsa, yanda zai zamanto ya shi kansa zai ga ya zamanto mutumin kirki ya canza. Wanda ya tuba na gaske, wato zai ga Allah madaukakin sarki ya azurta shi da istiqama akan tafarkin Allah, wanda yake wannan shine dalili da zai samu ilimi na yaqini cewa hakika Allah ne karban tuba ne, hakika Allah ne gafarta zunubai ne. Yanzu kaga mutum kamar wani bawan Allah ne da ake ban labarin sa a shekaran jiyan nan, ya zo ba musulmi bane, yazo ya musulunta, wa shine yake mamaki, wa yanzu yau shine musulmi, yanda ya zamanto da babban abinda ma yake yi ya kar addinin musulunci yake. Yake amma ki wayan zai shine musulmi, gashi kuma har san addini yake yana kara addinin musulunci. To wannan shine dalili cewa wanda yayi tuba na gaske tsakaninsa da Allah zai sami ilimi na yaqini cewa Allah mai yawan gafara ne, Allah mai tsananin jin kai ne ga bayi, dan zai ga Allah madaukakin sarki ya canza rayuwarsa ra'san ala aqid, 100% ya zamanto daban. Kuma wannan zamu gani a cikin rayuwar mu, a cikin kayukan mu, da kuma a cikin sauran wanda muke zaune tare da su. Kaga mutum da babu irin shedanci da iblisancin da baya yi. Akwai wani bawan Allah ba irin shedancin da baya yi ba irin iblisancin da baya yi har wata irin cuta Allah ya sa masa da aka zo ana ziyartar sa wannan cutar sa yake na san abin da nema Allah yake na san abin da nema Allah har Allah ya samu wannan cutar yana da lokaci daya gab da mutuwarsa kawai sai ya canza duk wannan shedancin da shaye-shayen da fasikancin duk ya dena ya zama to ma shine ladanin unguwarsu shine yake tayar da su sallar asuba bai dade akan haka ba Allah ya dauki ransa a cikin wannan kikkiawan halin to wannan shine wato zai samu Allah mai yawan gafara mai jin kai wato zai ji shi a cikin jikinsa ya zama to kan cewar ai shine nan Sheikh Sa'idi yake cewa fa yaghfiru lahu ma sadar minhu min az-zam Allah ya yi masa abin da yake na laifi wa yuzilu anhu ma tarattaba alayhi min an-naqs wal-aib abin da ya biyo wannan zunubin na tawaya da aibi Allah ya yayi shi da ana ganin sa watsatsi da ana ganin sa abin nan tantiri da sauransu duk wannan abin Allah madaukakin sarki ya kawo masa wa yu'idu ilayhi ma taqaddama min al-a'mali as-saliha ya dawo masa abin da ya aikata na kyawawan ayyuka Allah ya dawo masa da su wa yuwaffiquhu fima yastaqbiluhu min umurihi ya kuma shirye shi ya sa masa tawfiki a cikin abin da yake fuskanta nan gaba na rayuwarsa wala yaz'al-dhanbahu ha'ilan an tawfiqihi ba zai sanya wannan zunubin nasu ba ya hana masa tawfiki ya zama tun da ya zunubi kuma shikenan Allah ya zari sha'anin sa ya rabu da shi a'a duk da tawfiki yana tare da shi wa idha ghafarahu ghafara ma tarattaba alayhi idan Allah ya yafe masa zunubin ya abin da zai biyo baya na wannan zunubin kuma sai Allah madaukakin sarki zai zama to kan cewa ya yafe masa shi yace wa alam ka sani anna amala su'i inda al-itlaq shi in aka ce mutum ya aikata mumuna ba tare da an kayyade wani irin mumuna bane yashmalu sa'iral ma'asi yana hada dukkan sauran zunubai as-saghirata wal kabira da karami da babba wa summiya su'a yayin abin da yasa aka sanya shi mumuna likaunihi yasu'u amilahu bi uqubatihi dan yana fata ma wanda ya aikata da uqubar da za a yi masa as-su' ay bi itibari ma sayakun abin da zai kasance ranar alkiyama da kuma anan duniya shi yasa ake ce masa as-su' dan yana fata ma wanda yayi tun anan duniya mutum zai gani laifi yana fata ma wanda yayi domin zai gani a cikin arzikinsa zai gani a cikin alakarsa da mutane zai gani a cikin lafiyar jikinsa zai gani hatta a kamar fuskarsa zunubi yana da wannan ولكونه من نفسه سيئا غير حسن ده كما كسانچوار شي اكن كانسا اقشين كانسا ممونا ني با كيكياوا با وكذلك ظلم النفس ان اكا تي كما ظالمتر كاي wannan shi ma inda al-itlaq yashmalu dhulmaha bi-shirk fa ma dunahu ya hada wato cutar kai da shirka da abin da yake kuma bayan sa amma idan ya zaman to kancewar aka hada su tare da juna to sai a fassara kowanne da abin da ya dace da shi dan haka in aka ce in aka hada su tare an aka hada su tare kamar a wannan ayar waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu to ka gani dukkanin su munana ne dukkanin su sabo ne to amma in suka hadu sai ya zama tokan cewa kowa yana da tasa ma'anar wato idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idan suka rabu sai su zama to ma'anar su daya in ko suka hadu tare kowanne sai ya zama to yana da ma'anar sa to nan da ya zama to an hada su tare me ma'anar as-su'u anan ay ma yasu'u bihi ala an-nas abin da yake yi ya bata ma mutane kamar wannan abin da suka cuci wadansu wadanda suke wato barrantattu ba masu laifi ba kaje ka jingina musu laifi kasan ba abin da yake wannan kuna irin wanda yake bari'i ka zo ka tuhumce shi to kaga wannan shine as-su' din ai sun saba ma mutane da abin da suke az-zulm kuma zulmun nafs kuma shine sabo tsakanin mutum da bawa shi as-su' din da ake nufi tsakaninsa da bayin Allah wato ya shiga cikin haƙinsu a jininsu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu cutar kansa kuwa da sabo tsakaninsa da mahalicci to sannan Allah ta'ala yace wa man yaktib ithman wanda duk yayi tsoruwurin laifi wato wanda ya aikata laifi fa inna ma yaktibuhu ala nafsi to kansa yake yi ma wannan laifin domin la taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai dauki nauyin wani rai ba wanda duk yayi laifi kansa yayi ma kowa kuma za a yi masa hisabi tsakanin abin da ya aikata ne ba za a dauko maka laifin wani a dora maka ba kamar yanda kuma naka ba za a dora aje da a dora ma wani ba ay la yu'aqabu ahadan bi dhanbi ahad ba za a yi ma wani uquba da laifin wani ba ولا يعاقب احدا اكثر من العقوبه الناشئه عن ذنبه كما كوا بزاي متى عقوبه كما ده عقوبر ده تزو ده ده زمان دوكان cewa laifin ne janyo ta ba ومن يتق اثما فانما يتقه على نفسه وكان الله عليما حكيما كما الله مدوكين سركي يا كسانشي ني cikakken sani hakima mai cikakkiyar hikima ay lahu al-ilm al-kamil wal hikmah at-tamma yana da cikakken ilimi da kuma hikima wadda take cikakka wa min ilmihi wa hikmatihi annahu ya'lamu adh-dhanb wa ma sadara minhu yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa ya san laifi in an yi ba zai zama to kan cewa an yi laifin bai gane ba ba zai zama to kan cewa wato ba kamar nan bane da zaka iya zuwa kai udar alkali saboda kai gwani ne lawyer ne gwani kaje kace ai wannan abin da yake saba wata doka ba domin ga sakin layi kaza sakin layi kaza yace kaza yace kaza laifi ne amma sai kaje bitamwi da dabara kaje ka lulluba ya zaman to kan cewa har ba a gane laifin ba to shi Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne in aka yi laifin ya san laifi ba za a yi direjo ba za a rufe masa laifi ba والسبب الداعي لفعله يسمى ابن ديكي سواء ليفل والعقوبة المترتبة على فعله كما يسمى عقوبة ديكي سنشوى من الليفل ويعلم حالة المذنب يسمى شكا سمي ليفل يسمى حالة أنه إن صدر منه الظم بغلبة دواء نفسه الأمارة بسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفره له ويوفقه للتوبة كما ألا يسمى حالة من الذنب يسمى شوى إذن يزنب سبودا Allah ya saboda ransa wanda take mai yawan umurtarsa da mummuna ya san cewa wato rinjaye ne aka yi masa kuma ya san cewa zai dawo cikin hayyacinsa imanin sa zai dawo masa ya zaman to ya tuba kuma ya san cewa in ya zaman to ya samu irin wannan ya san cewa zai yafe masa yayin da mutum yake laifi yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa idan kuma ma yayi laifin ne da kan cewar yana da karfin rai akan saba ma Allah da kuma saboda wato rashin ganin girman Allah da cewa Allah yana ganin sa da kuma saboda baya daukar hukubar Allah akan komai yayi abin sa gaba gadi to ya san cewa wannan shine wanda yake manisanci daga gafara Allah manisanci daga tawfiki sai ga irin wannan sune Allah wanda baya musu muwafaka kan su tuba sai ga in suka yi laifin kullun da tsorawa suke a cikin laifin saboda me saboda rashin ganin girman Allah فان الله يقول ومن يكسب خطيئه ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما وان دي يورورن ولو كسكري واتو يا ايكته ولو ليفي او اثما كو كما ابن ده يكي كما با الخطيئه شيني ابن ده كاي دغنغان ليفي وان ده كاي دغنغان الاثم شيني وان ده يكي كما باين wannan شيني ابن ده زاكا ايا يا زمان تو كان تشوا بكاي با زاكا ايا برن سابو بكا برشي با asalin ma'anar al-ithm suna ne na taguwa ana cema taguwa asima idan ya zamanto kan cewa zata iya cin gasa ya zamanto aka zo ta kin gudu yanda ya kamata ta ci gasar sai a ce mata asima to al-asim shine wanda yake zai iya bin Allah wajen ya ki saba masa ko yayi farilla amma sai da gangan ya ki ta kasulan sai ya zamanto kan cewa yayi kasala ya ki yin wannan ko kuma ya zamanto kan cewar abin da ya kamata ya bari ne bai bar shi din ba kuma yarni bihi bari'a sannan bayan yayi wannan laifin ya tuhumci wani wanda yake bari'i wanda yake wato kubutacce ba abin tuhuma ba wanda yake ba shine yayi ba kai laifi sannan ka jefa ma wani kan cewa shine yayi fa qad ihtamala buhtanan wa isman mubina to wannan ya dauka ma ransa ya dauka ma kansa ya dauka bayan sa ya dauka ma kansa wato ƙarya wanda take mabayyaniya al-buhut shine abin da yake zaka zo ka fada ma mutum ya zaman to ka sanya shi ya kasa magana daga al-buhut daga fabuhita daga nan aka samu fabuhita alladhi kafar kafiri sai ya zaman to ya rasa abin fada al-buhtan shine abin da zaka zo kai ma mutum ya zaman to ya rasa abin da zai ce saboda tashin hankalin abin da ake masa abin da baya taba tsammani shine ma'anar al-buhtan mutum bai san hawa ba bai san sauka ba ka zo ka ce a ai wannan shine bara wannan kaga sai ya rasa ma abin da zai ce ya kare kansa to wanda yayi irin wannan yayi laifi sannan ya jefa shi ga wanda yake bai san hawa ba bai san sauka ba al-bari to wannan hakika ya dora ma kansa al-buhtan wato ƙarya mabayyaniya mai sanya wanda aka jefe shi da wannan ƙaryar har ya rikice ya rasa abin da zai faɗa wa itman mubina da laifi wanda yake mabayyani domin kowa hatta a cikin fitra ko da wahayi bai zo ba ya san kan cewa wannan laifi ne da ake inkarin sa mutumin da bai yi laifi ba wanda ya yi laifin ya je ya jefa masa kuma ya zamanto har ya samu wanda suke taimakon sa akan su bashi kariya a tabbatar da wannan laifin ga wanda yake kubutacce wanda ba shine mai wannan laifi ba sannan Allah ta'ala yace walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu da ba dan falala Allah a gare ka ba ya rasulullah wa rahmatuhu da kuma rahmar Allah la hamma ta'ifatun minhum an yudullu da wallahi wata jama'a daga cikin su sun yi niyyar su batar da kai wato san ya kai kamar yanda suka je suka tuhumci suka je suke bada kariya ga azzalimai maha'inta kai ma san ya kai ka bada kariya ga waɗannan ka je ka rinka tuhuma wancan bari sai a ai wannan musulmi ne tunda an ga musulmi ne wanda kuma ake tuhuma ba yahude ne kace a tunda musulmi ne abinda aka sani na halin musulmi shine gaskiya da rukun amana yahudawa kuwa an san su da rashin gaskiya da rashin rukun amana dan haka sai ke gaggawa wajen karkata ya zuwa ga waɗannan karkata ya zuwa gare su sun so a ce haka suka yi mata ba san cewa suna mu'amala ne da wanda wahayi yake zuwa masa daga sama ba ba da sauran shugabanni suke mu'amala ba Ka'ab ibn Malik yace ya rasulullah da kai shugaban duniya ne da kai sarkin duniya ne da wallahi na san irin maganar da zan gaya maka kai da ni ka kyale amma in ma na zo na shirya maka ƙarya na faɗa ka yadda da ni wahayi zai zo ya tona min asiri Ka'ab sha'ir ne mawaki ne ƙwararre kuma wajen waka kuna jin da in kun karanta diwanin Nabiga da shi da Nu'man ibn Ma'is sama lokacin da ya je a abin nan da yace da aka kai ƙararsa saboda an tumce shi ya sifanta sifar matarsa ya sifanta sifar matar sarki da sifar da babu yadda za a yi sifanta ta da ita sai in ya santa saboda haka yace wannan wato dan karfin rai har ya kai ma wato zai keta ya shiga cikin fadata har ya je ya samu matata saboda haka ce sai ya kashe shi amma da yake mawaki ne ya jera waka har ya zama tokan cewa Umar ne ya kyale shi ya yafe masa to Ka'ab yace shi ma mawaki ne zai iya wannan da bai je yakin Tabuk ba yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah na san kai da sarki ne na duniya zan iya faɗan maganar da dole zan kubuta a gabanka kai da gaskiya ka kyale ni amma in ma na gaya maka ka kyale ni wahayi zai zo maka Allah zai tona mun asiri to kaga imani kenan to suka waɗannan saboda raunin imanin su da munafunci sun yi burin a ce sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun ja shi ya zo ya yi abin da suke yi na mujadala ga maha'inta shi ne Allah ta'ala yake faɗan halinsu yake tona musu asiri ce da ba dan falala Allah ga rahamarka ba da abin da suka so su yi kenan su batar da kai kai ma ka je kai abin da yake ba daidai ba shi ne sai Allah ta'ala ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa za su batar ba sai kawo kansu duk wanda ya neme manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kansa zai yi ma domin shi mahfuzi ne ma'sumi ne kansa za su batar wa ma yadurrunaka min shay ba za su shaka da komai ba ya rasulullah wannan ya isa falalar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane duk kaidin su duk makircin su duk dabarun su duk karfin su da za su taru ba za su fushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye mutane yana sanin su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dolo bane in ma ka nuna masa zara ya san zarar kake yi shine a Amr bin al-As da yake Amr bin al-As wato haziki ne gwani ne yana daga cikin duhatul arab ana cewa inda za a rufe gari ya zamanto kan cewar sai kana da akwai kofa 100 kowace kofa ɗaya cikin kofofi 100 din nan sai da dabara ba ɗaya dabara ɗayan zaka iya fita ba yace ga kowace kofa sai ya samu dabara da zai fita sana yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwon mutane ya san kowa shine wata ran ya tambaye shi ya dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda yanda yake nuna ma kowa kan cewa kowa na sani cewa kowa ya dauke su a haka yake wato mai saukin sha'ani ne ba mai zurfin bincike ba da kiyaye kowa da sani kowa da bawa kowa matsayinsa sai zo yake cewa ka fito cikin mutane yace Abubakar a yace Aisha sai yace wa minar rijal daga cikin mazafa yace Abuha ya dauka ko zai masa alkunya ko kuma zai nuna kan cewa kamar bai san yaya matsayinsa yake ba da sauransu sai yace abuwa yana fadan haka yace yace mahaifin Aisha wato Abubakar sai ya gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane yana san kowa kuma ya aje kowa a matsayinka to wannan babban shaida ce daga Allah kan cewa wa ma yadurrunaka min shay ba za su cuce ka da komai ba wato duk kaidansu duk shirinsu sawa'un musulmin da ba musulmin ba kan su dauke Annabi sallallahu alaihi wasallam daga tafarkin Allah ba za su iya ba ba za su cuce shi da komai ba domin ma'asumi ne salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ita ce babban dalili akan ismar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi cewa mutane da suke kokarin kan cewa su dauke shi daga wato su zo su shirya masa gadar dare ko su shirya wani abu wanda yake za su dauke shi daga abinda Allah madaukakin sarki ya sanya ba za su samu nasara ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kan sanna Allah ta'ala yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ta'ala ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikma da kuma hikima ita ce sunna wato sanin yadda za ka yi aiki da alqur'ani yadda za ka yi hukunci da shi shine sunna wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa kana fadlullahi alayka azima lallai falalar Allah a gare ka ya rasulullah mai girma ce Allah shi da kansa yayin shaida akan yema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban falala tarin falala wato wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar shi ka abinda ka kasance abinda ba kasance kana sanin sa ba abinda ba kasance ka san shi ba Allah ya sanar da kai bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da ilmul awwalina wal akhirin saboda haka ba wanda ya sanar da shi in ba Allah ba shi yasa Allah ya sanya shi bai iya rubutu bai iya karatu ba dan ma kar a ce ya ji ya koya ne a wajen wadansu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun baka kasance kana karanta shi ba kana karanta wani littafi kafin ka ba ma ka rubuta shi da hannunka da kana yin haka lartabal mubtilun da makarata sai su rinka kokonto su ce ai dama abin da yana karantowa din nan ne shine yazo yake gaya muku barun ma mu je mu samu shi a can wajen to ba za ka taba samu masdarin sa ba a nan duniya tunda daga wajen Allah yake shine wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar shika abinda ba kasance ka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah a gare ka ya rasulullah bi tarin girma ce shi yasa ya zaman to kan cewa yafi kowa godiya cikin bayin Allah kamar yanda yace ma Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bana so in zaman to bawa mai tsananin godiya ga Allah ba to haka kuma sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tsaya da haƙin Allah na godiya gare shi yadda ya cancanta ya zamanto kan cewa ya gode masa falalar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi falalar da Allah ya yi wa dukkan wani makhluki ba wanda Allah ya yi falala irin falalar da ya yi wa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda tarin abubuwan da ya bashi na baye-baye wanda ba zai yi a ce an kiyaye su ba zai yi ya zamanto kan cewa an rubuce su ba abinda ake nufi waɗansu malamai kamar yadda muka fassara hikima da cewa sunna ce waɗansu malamai sun ce ma'anar hikima shine ma'rifatu asrarish shari'a sanin asrarish shari'a sanin maqasidish shari'a manufar shari'a wanda da shine abinda ba hukuncin sa bai zo a nassi ba zaka yi kiyasi sahihi ka bayyana hukuncin sa Imam Malik yana cewa fiqhu ba shine wanda ya kiyaye hukunce cewa in abu kaza ya faru me zaka yi in abu kaza ya faru me zaka yi a'a fiqhu shine idan abubuwa guda biyu suka zo maka ka gane wanne ne yafi maslaha ka yi ka kyale wanda yake maslaha ta kuma baya ce wannan shine hikimar da Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine hikimar da Allah madaukakin sarki yake ta duk wanda Allah ya bashi ita ya bashi alkhairi mai yawa kuma shine ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abdullahi dan Abbas addu'a kan ya bashi hikima ya bashi ita menene yasa Abdullahi dan Abbas ya samu albarkacin wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a kan Allah ya bashi hikima hidima da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare sai ya kaddamar da butar alwala gare shi yayi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil wa allimhu al-hikma allah ka bashi sanin ilmin addini ka bashi sanin fasara alqur'ani ko kuma shi sanin hikima albarkacin hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kan kana son samun hikima kai hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaka hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka santa in ba za ka samu damar santa ba ka yada ta ka yadi tafan sunna ka yada kasar na sunna ka dauki nauyin masu haddace sunna masu sanin sunna masu hidimta mana sunna ka gina makarantu da za su koyar da sunna ka kula da waɗanda suke koyar da sunna ka dauki nauyin su ka ba su scholarship su je su karatu sunna in kai mu sunna hidima sai Allah madaukakin sarki ya baka hikima wa man yu'til hikma faqad utiya khairan katira wanda duk aka baki hikima Allah ya bashi alkhairi mai tarin yawa Allah ya bamu alkhairi mai tarin yawa ya bamu ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayar da mu akan ta ya dauki ranmu akan ta ya sanya mu a cikin masu taimakon sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya rusa Allah ya rayar da ita a cikin wannan kasa ta mu Allah ya rusa bid'a ya rusa masu taimakon bid'a Allah ya rusa kafirci ya rusa masu taimakon kafirci wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.